الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قولي وعلا تعالى منا يبوغ ليش جاء هدى معا وانا مسلاتي قلادنشي برنو كدو أجيها الرقاوة وانا مريشي من اللهدي 26 قوة رمضان أشكرتا dubu 1447 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 15 ga watan uku a shekara ta 2026 a lissafin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wannan shine zaman mu na 23 a karatun suratul maida wanda muka fara a wannan shekara din kuma za mu tashi a inda muka ji mallam ya karanta aya ta 12 ko na'am qaulullahi tabaaraka wa ta'ala wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'il kuma lallai haqiqa wallahi dan yana cikin duk abin da zaka kaddara muakkidat ne guda uku anan masu karfafa zance da lamu da kuma qad da kuma rantsuwa almuqaddara yawa kamar yace wallahi tallahi lalle haqiqa eh mun karbi wato Allah ya karbi alƙawarin bani Isra'ila Allah ne fa yake fadin wannan wanda ko bai ce komai ba girman sa ya isa ka gaskata shi to amma din da haka ya rantsi ya kuma karfafa zancen da abin da dai a larabci ake karfafa zance laqad lamun din karfafa wacce daban lamu ta'kid sunan ta dama qad ita ma harafi ne na ta'kidi daban yake to sannan ana kaddara rantsuwa a zuciyarka kaddara akwai ta kamar yace wallahi tabbas haqiqa sannan yace akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il Allah ya karbi alƙawarin bani Isra'il alƙawari Allah ta'ala ya ne mana wa'azi ne a nan musulmi ake wa wa'azi a baya Allah ta'ala ya ce wakuru ni'matallahi alaikum ko ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh kuntum sami'na wa ata'na wattaqullaha wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi da alqawrin da Allah ya karba daga wurin ku to nan Allah kamar ya ne mana wa'azi ne cewa kada ku zama yadda banu Isra'ila suka yi an gane kaman ci gaba da wancan zancen ne tunda asalin surar da ma ta fara da ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi ko sai aka yi zancen abubuwan da suka shafi farauta me ba za ku yi ba a halinta aka zo aka faɗi me aka haramta daga cikin abinci ko aka faɗi ni'imomi da aka yi na halatta abincin ahlul kitabi da auren matansu ƴaƴa ba bayi ba aka gama da wannan aka yi zancen tsarki alwala taimama wankan janaba ko sai kuma aka yi zancen cewa a shari'an nan dama ba so ake a kuntata muku ba sauki ake so sai aka ce ku tuna wannan ni'imar ta alƙawari da aka yi muku sai kuma aka ce ku yi adalci wajen mu'amalar ku koda da abokan gabar ku wannan a dunkule shine ake zance aka faɗi kuma sakamakon masu bin gaskiya masu imani cewa ƴan aljanna ne wanda suka kafirce kuma ƴan wuta ne sannan da wata ni'imar da Allah ya yi wajen bada kariya ga musulmi ba su san ma ana yi ba Allah ta'ala yana kame hannun waɗanda suke ƙoƙarin su cuce su to bayan nan shine sai ya ce to ku tuna lalle Allah ta'ala ya karbi alƙawari daga banu Isra'ila to ku kar ku zama irin su domin menene abin da suka aikata nan za a gaya mana lafazin alƙawarin me aka ce aka yi yarjejeniya da su akai sannan sai Allah ba mu labari sakamakon warwarewar su sai aka tsine musu wannan ya nuna mana tun ba ko ba a ba mu labarin sun warware ba to wannan cewa an tsine musu ya faɗa kuma gashi kurukuru ma an faɗa fa bima naqdihim saboda warwarewar su kaga ashe kenan sun warware to muka tsine musu akai kaza akai kaza kuma da ma can lokacin karbar alƙawarin an faɗa musu in kuka yi kaza kuka yi kaza to za ku samu aljanna wanda ku ya karkace ya kafirce to ya bar kan hanya to shine abin da zamu ji a wannan aya gargadi ne ake wa musulmi akan kar su dauki hali irin na ahlul kitabi ayi alƙawari da su su kicika alƙawari su warware shi an fahimta insha Allah وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا كما من أيكو مسو من طير مسو من تبت مسو اثني عشر نقيبا وكيلي جابورو لي قدابو مشاجو نقيبا تمييزيني أوه دسونا عددي idan wani suna ya zo bayansa bayan adadi su 13, 12, 13, 14, 15 ko har zuwa 19 in dai aka faɗi waɗannan to sunan da ya biyo bayansu menene tamyizi an fahimta? Yawwa ma'ana mun aiko musu jagorori wakilai guda 12 12 a nan haka tarkibinsa yake sabanin yan uwansa su 13, 14, 15 za ku ga su suna zama ne da tarkibi daya kowanne babinin akan fataha ko 13 yawa amma shi wannan saboda abin nan ne an sa shi a layin wato kusa da musanna saboda yayi kama da musanna yawa shi yasa ake masa raf'a da alif ai masa nasba da jarra da yau اثني عشر تو نن كون منسوبي ني ولقد بعكو ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل سيشني وبعثنا وانا شني فعلن كو يوا نون انت متكلم كما شني فاعلي يوا وبعثنا منهم اثني اغني يوا اثني عشر نقيبا يوانا حالين نصبال يوا دان هكا اثني عشر نقيبا على مثل تتونا كم اكي نفي دوانا النقيبي نقيبي انا نفهم عريفي كو يوا سنن انا نفهم رئيس الجندي شوغبان تواغا شوغبان كوماندان ياكي جابورا mai kula da wata tawaga wanda ake ware shi kaman captain ana ce masa ayi naqib ko wanda aka ware masa wata battalion aka ce ya kula da ita ko wani yanki ne na sojoji duk abin da ya shafe su shine responsible ya san yawa yake nan waye baya nan waye ba shi da lafiya wa za a iya fita yaki da shi wane ne kuma yau yayi rauni wa aka ji mu ciwo jiya adadi nawa ne kai waya za a yi masa ya fadi mutun nawa kake da su wadanda ready za su iya yaki ya san komai ciki da waje na wadanda yake jagoranta wannan shi ake cewa mene naqibi kamar monitor aji the prefect a makaranta yawa saboda kage duk lokacin da school master amma shugabannin makaranta dai duk kun fahimci wannan language din ko yawa daga an zo abin nan ana tambayar wadanne yara ne yau suka joji ba sa nan adadi nawa ne suke makaranta nawa ne suka fita gari nawa ne suka ki kwana a gari nawa ne ba su yi wanki ba nawa ne ba su yi aski ba duk shi wannan prefect ko monitor ya san adadin kawai nan ba zai bayar to mai wannan zuzzurfan ilimin wajen jagorancin mutane shi ake kira mene naqibi dalilin kiransa naqibi saboda shi nadir ne inspector ne a cikin su shi yasa an za a kira shi mufattishi inspector shi yasa wa kam ahlakna qablahum min qarni hum ashaddu minhum batshan fanqabu fil bilad naqabu ay fattashu sai suka bincika fil biladi suka bididdigi su gano dan haka mai bin diddigin abu ya san shi daga farko har karshe a iya tambaye sai ba da labari shi ake kira mene naqibi mai aikin tanqibi yawa mai bin diddigi ya gano saboda iya shugabanci to Allah ta'ala yana ba mu labari ne nan ya aiko naqibi naqibi wakili jagora shugaba yawa amini guardian di ina daukar wannan ma'anar kuma mai bada garanto har yanzu duk ya shiga ciki yawa wanda idan kai wata babar ma ko ka bata wani abu ko kai hasarar kudi gun sa za a dawo shine garanta mai daukan nauyin biyan abinda kai hasarar sa to kun ga shugabanci na hakika bayan annabi akwai annabi Musa wannan abun kamar da malaman tafsiri masu hadawa kuma da riwayat Isra'iliya suke ambatawa ya faru ne a shekara ta biyu a wata na biyu na tihi da banu Isra'ila suka bayan sun bar Misra da Allah ta'ala ya ce su shiga garin so su shiga Palestine bayan Allah ya tsiratar da su daga Fir'auna to da aka ce su shiga wannan gari ai kun ga sun ki shiga sun ce annabi Musa su ba za su shiga ba saboda akwai manyan mutane masu karfin jiki da su suke tsoron ba za su iya ja da su ba don haka in sun fita sannan su za su shiga aka samu wasu mutum biyu daga cikin su suka ce ku shiga in kuka shiga Allah ta'ala zai tsare ku kuma ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala aka ce wannan mutum biyu shine da Yusha ibn Nun da kuma wani Hafs wani ibn Yaftana daga kabilar Yahuda shi kuma wannan Yusha ibn Nun daga kabilan Efraim to su biyun su ne aka ce su ne wannan mutum biyun da suka yi wa'azi cewa a yadda a haƙura a je a shiga suka gode suka dage suka ce a'a annabi Musa ya je ya tafi wannan yaki da shi da ubangijinsa su kan suna nan gaune ba za su je ba duk kun san wannan farkon zamu zo kansa yawa ba mu shigo shi ba zamu zo kan wannan nan can a to a wannan lokacin ne Allah ta'ala yake cewa a cikin waɗannan azabi mutum 12 ya zabi mutum 12 yace annabi Musa ya tura su sune wakilai da za su zo akan kowace kabila tunda kabilun banu Isra'ila su 12 inda in ba ku manta ba dai duk shekara in zancen su ya biyo muna nanacewa me ake nufi da Isra'ila Isra'ila shine annabi Yaqub sunan annabi Yaqub ne shine Isra'ila annabi Yaqub dan Ishaq ne Ishaq kuma dan Ibrahim ne annabi Ibrahim da ya haifi Isma'il ta kuyangarsa da aka bashi wanda ya aure ta mata ce da aka bashi ya aura Hajar ita ta haifi annabi Isma'il dan annabi Ibrahim shine na farko sannan sai annabi Ishaq shi kuma Sara matarsa ta farko ita ta haife shi to shi Ishaq shi ya haifi Yaqub Yaqub shine Isra'ila dakan an ce banu Yaqub sune dai banu Isra'ila banu Isra'ila sune banu Yaqub yana da ƴaƴa guda 12 ba a cikin su akwai annabi Yusuf ba yawa ba shine har suka taho Egypt bayan annabi Yusuf ya zama babban mutum ba yawa to da suka zo haka suka zauna a Egypt din kabila kabila wannan suna wannan unguwa wannan suna wannan unguwa suka ci gaba da hayayyafa a cikin su shine aka hayayyafa aka hayayyafa har aka samu wani Imrana a cikin su Imranin shine ya haifi annabi Musa an gane yau a lokacin sarautar Fir'auna da yake bibiyar an bashi labarin a cikin wannan kabila ta banu Isra'ila bakin nan da suka dawo suka zauna muku a cikin su za a samu wani yaro shine sababin kwace mulkin ka da faduwarka namiji ne to shine ya dauki dabarar a lokacin duk gidan da aka haifi da namiji sai ya ce a kawo shi a yanka din in aka haifi ya mace sai a barta shine ma'anar yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum an fahimci wannan wannan duk tarihin banu Isra'ila to bayan abin da ya faru annabi Musa yayi girma Allah ya maida shi annabi ko bayan ya maida shi annabi sai aka aiko shi gun Fir'auna ya hana shi ya kira shi zuwa ga abu a bauta wa Allah shi kadai ya hana shi bautar gumaka kuma bautar da banu Isra'ila da yayi ya danne su ya hana su yanci to ya sake su su fita shine yaki shine aka go aka yi gwajin tsafe-tsafe da matsafansa annabi Musa Allah ya bashi ayoyi guda 9 da za su tsoratar da za su bada mamaki ya go aka yi abinda aka yi ya fi karfinsu shine mutane suka ce duk sun yi imani da annabi Musa ko ga ubangijinsa to shine kuma aka fara tataburza tsakanin Fir'auna da waɗannan sabon masu imani da kuma shugabansu annabinsu shine annabi Musa da sauran banu Isra'ila ya ci gaba da azabtar da su har Allah ya ba su umarni su fita daga Misran su tsallake ruwa suna shiga ruwan Allah ya bari ruwan ya kekkece gida-gida tsibi-tsibi irin yadda ake kasa gyada haka ruwa ya koma kaman dutse saboda kawai banu Isra'ila su wuce duk wannan ni'ima ce da Allah ya musu shine suka wuce suna gama wucewa sai ya koma ya zama ruwa lokacin da su Fir'auna su ma suka shigo za su bi su gaba ɗaya sai aka mai da ruwan ya koma ya rufe su aka halaka Fir'auna da shi da mutanensa to da suka tsira shine suka koma kuma sai aka ba su wannan umarni su je su yaki mutanen can sai suka ce su ba za su je ba shine Allah ya buga musu dimuwa ta shekara 40 suna yawo a jeji ba su san inda za su ba to wannan dimuwar da suka yi anan ne aka rika zubo musu abinci na almanna wa salwa ko suka zo suka ce ba sa so suka ce su abinci suke so da yake fitowa daga kasa suka ce kaza duk dai wannan darun duk anan aka yi shi to shine kuma sai aka zaɓi guda 12 za su yi representing kowace kabila guda 12 nan akwai gidan Yusuf gidan Yahuda gidan Efraim gidan Yafna gidan waye su 12 to shine aka zaɓi wannan guda 12 dan su zama kowanne leading kabilar su ya zama shine
shugaba monitor prefect guardian mai kula da su mai tsayawa bayan kuma ga annabi Musa alaihi salatu wasalam shine overall shugaban su baki daya an fahimci abin
yawa
ina ne yawa yace wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah to gashi sai Allah ta'ala yace inni ma'akum sai aka fara da basu ashwara yawa da karfafa zuciyar su cewa ina tare da ku kaga dan a cire musu tsoro eh ina tare da ku bin nasri wa ta'yid eh Allah ta'ala yana tare da su la in aqamtumus salata sai aka kawo lamun ita ma ta ta'kidi yawa wallahi in kuka tsaye da sallah wa ataytumuz zakata kuka bada zakka sadaka kenan wa amantum bi rusuli kuma kuka yi imani da manzannina da na aiko shine annabi Musa da Haruna da suke cikin su ko da sauran kuma annabawa da zasu zo tunda Allah ta'ala ya fifita su a lokacin su ya ba su annabci an samu annabawa da yawa a cikin su da manzanni wa azzartumuhu kuma kuka karfafe su kuka girmama su kuka taimake su wannan kalmomin uku sune fassarar wannan kalma ta ta'ziri an gane yawa kamar yadda Abu Ubaida a Ma'mar ibn al-Musanna a cikin littafin sa Majazul Qur'an wa huwa min aqdami ulama'i al-arabiyyati alladhina lahum tafsir didda ba tafsiri ne kamili na komai ba amma dai yana cikin waɗanda suka fara rubuce-rubucen magana akan tafsiri Ma'mar ibn al-Musanna sunansa Abu Ubaidata ba Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallam ba wannan Abu Ubaidata yawa Ma'mar ibn al-Musanna yana da littafi Majazul Qur'an a ciki yace abinda ake nufi da wannan azzartumu yace ai nasartumuhu wa a'antumuhu wa waqartumuhum wa mana'tumuhum ice wannan shine ma'anar wannan kalmar yau wa azzamtumuhum cewa ku taimaka musu ku karfafe su kuma sannan ku girmama su dan haka wannan ita ce ma'anar wannan kalma din ashe annabawa da manzanni duk me sanya ci nasara ya zauna lafiya da Allah to sai yayi imani da su kuma sai ya karfafe su ya goyi bayan course din su abinda suka zo da shi kuma sannan ya girmama su shi yasa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babbar ibada ce akan kowanne musulmi tilas musulmi ya girmama manzon Allah inna arsalnaka ko shahidan wa mubashiran wa nadhira ko sai ce ne li tu'minu billahi wa rasulihi ko sai ce wato anziru kun gani wato anziru dan ku taimake shi ku karfafe shi ku girmama shi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tilas ne a so shi tilas ne a kaunace shi tilas ne a karfafe shi tilas ne kuma a girmama shi a girmama shi da lafazi duk lokacin da kake magana a kansa kuma ka girmama shi wajen biyayya gare shi kar ya zama ya ce ayi ka ce kai ba za ka yi ba kar ka zama haka ka bi shi kai biyayya gare shi ka rufe ido duk abin da yake kai kawai ka je kai baya umarni da abin da ba daidai ba an banke wannan to wannan shine alƙawarin da Allah ta'ala ya karba a wurin banu Isma'il wa azzartumuhum kuma kuka girmama su kuka karfafe su kuka taimaka musu al-Imam Tabari yana cewa asalin kalmar azzar ina kare nana ta mana dai dan mu fahimci abu yace daga al-man'u man'i shine in an zo za a taba wani ka tsaya a gaba ka bambance ka hana a taba shi kame da raddi in an masa mummunar magana ko kame da martani ka bashi kariya to dai yana cikin wannan ma'anar da bada kariya da taimako da karfafa da girmamawa an fahimci abu shi yasa ake kiran wato hukuncin da ake wa mutum wanda bai kai haddi ba ake kiransa ta'ziri shine deterrent major da ake dauka dan a tsoratar da wasu kada su aikata irin wannan abu an fahimta shine ma'anar ta'aziz duk abin nan hukuncin da bai kai haddi ba kamar a ce ai maka bulala a cire hula ko a cikin jama'a ce miƙe tsaye a ganka sai a ce zauna a baka sharar masallaci a baka sharar kasuwa duk wannan ababu menene ta'ziri ne ta'ziri kuma yakan fara daga karamin abu yakan kai har kisa yawa cikin abin da babu haddi kuru-kuru a kansa za ana iya bashi wannan hukunci na ta'ziri ko wani mu da yake kama da laifi irin da yake da ukuba ina jin da yanzu kun fahimci me wa'azzartumuhu yawa wa aqradtumullaha qardan hasanan kuma kuka baiwa Allah rance rance mai kyau eh ku ba wa Allah taimako ku taimaki addininsa ba dan yana da bukata ba Allah baya bukatar komai amma ku ku taimaka wa kanku shine qardan hasanan yawa to in kuka yi wannan Allah yace la ukaffiranna anku na rantsi zan kankare muku sayyi'atiku miyagun ayyukan da kuka aikata duk in umarnin nan da annabi Musa ya baku kuka ki da kaza da kaza da kuka aikata da roƙon cewa ma ya sa muku abun bauta irin yadda mushrikai suke da abun bauta duk wannan laifukan da kuka yi akan hanya an ce ku zauna nan kuka ki ku je ku shiga garin nan kuka ki ku yi hakuri da abincin nan da aka baku kuka ki duk waɗannan sayyi'ati din Allah ta'ala in kuka yi wannan abu to za a kankare muku su zai kankare muku wala udkhilannakum jannatin kuma zan shigar da ku gidajen aljanna tajri tahtaha al-anharu wanda koramu ke gudana karkashin su ana fahimta to ga alƙawarin na Allah yawa in kuka yi haka kun ga menene a cikin wannan alƙawari ku tsaya ku fahimta a cikin wannan zancen babban abin da ke ciki shine imani da Allah da imani da manzannin da suke cikin su ko da karfafar manzannin da yin sallah da bada zakka ko sannan da karfafar manzannin nan da kuma bada dukiya wajen taimakon addini wannan shi kadai aka ce in suka yi wannan za a shigar da su aljanna kuma za a kankare musu laifukan su an gane wannan alƙawarin kun ga babu wani alƙawari da ya kai wannan girma dama yawa alaƙarka da Allah yadda Allah ta'ala in ya aiko annabi karka ƙaryata shi ka yadda da wannan annabi zaɓe ne Allah ya yi kuma shi ya zaɓi wanda ya fi kowa a cikin ku ya bashi annabci dole ne in kana son ka ci nasara sai ka karɓi annabin da Allah ya aiko haka duk mutumin da ya karkace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓa to bataccen mutum ne duk wanda yake ba zai aiki da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai shari'ar da wani wanda ba shi ba ya kirkiro daga baya to wannan ya bata ya bar hanya duk yana kansu yakin abinda Allah ta'ala ya karba daga banu Isra'ila to sai ce faman kafara ba'da zalika kun ga sai kira abun kafirci ko faman kafara ba'da zalika minkum a cikin ku faqad dalla sawa as-sabil to ya bata daga tsakiyar hanya ya bata eh daga tsakiyar hanya to ina ga bar wannan fassarar mubashara din irin iyanan mu karanta abinda malam ya ambata din na san in Allah ya kai mu gobe za mu tsaya da wannan karatu eh gobe 27 insha Allah ta'ala duk da haka kamar da kuka sani mun riga mun karrara ci gaba da wannan darasi duk asabar ko ta asabar insha Allah wannan darasi ne tafsiri ba zai tsaya ba insha Allah ta'ala za mu kokari kuma mu ga an samu lokacin da bai yanke ba malam Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'di yake cewa yukhbiru ta'ala annahu akhadha ala bani isra'il al-mithaq al-thaqil al-mu'akkad cewa ya karbi alƙawari akan banu isra'il wato alƙawari mai nauyi wanda aka ƙarfafe shi wa zakara sifatal mithaq kuma ya ambaci siffar wannan alƙawari da yarjejeniya wa ajrahum da irin ladan da zai ba su in qamu bihi in suka tsayu da wannan alƙawari suka cika shi wa ismahum da zunubin da zai hau kansu in lam yaqumu bihi in ba su tsaya da wannan alƙawari sun cika shi ba thumma dhakara annahum ma qamu bihi sai kuma ya fadi cewa ai ina ba su tsaya da wannan alƙawarin ba ba su cika shi ba yawa wa dhakara ma aqabahum bihi sannan ya ambaci abin da ya musu na uquba fa qala yake cewa walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il kuma haqiqa mun karbi alƙawarin banu Isra'il ai ahdahum alƙawarin su yarjejeniya da muka yi da su almuakkad alghalib abin karfafawa kuma mai kauri wa ba'athna minhum 12 naqiban kuma mun aiko musu wakilai jagorori a cikin su masu tsayawa a cikin su masu kulawa da su guda 12 ai ra'isan wasu sun ce wannan 12 kamar da suka ambata kowace kabila an aika mutum daya sai kabilar ko abin nan kabilar Bunyamin ne ko Yahuda shine aka aika musu mutum biyu saboda kabilar Haruna ko banda kai kabilar Yahuda domin Yahuda daga Haruna yake Haruna shi kuma su ne malamai malamai ba sa cikin masu yin wannan su masu karantar da al'umma ba sa cikin jagorori a wajen yaki da shugabantar mutane an fahimta yawa to wannan dai jizzance ne da suka faɗi a cikin riwayat nasu na Isra'iliya sai ce ai ra'isan wa arifan ala man tahtahu sai shugaba ne akan waɗanda suke karkashin sa yakuna naziran alaihim dan ya zama shine mai bibiyar lamarin su mai jagorancin su mai bincike a cikin su inspector mai kula da komai hasan lahum alal qiyami bima umiru bihi kuma shine mai kwadaitar da su akan tsayuwa da abinda aka umarce su da shi mutaliban yana mai neman yad'uhum yana kuma kiran su wa qala Allahu Allah ta'ala yace lin nuqaba'i yawa ga waɗannan mutum 12 alladhina tahammalu min al'aba'i ma tahammalu wanda suka dauki nauyin da suka dauka inni ma'akum yace ni ina tare da ku inji Allah ai bil auni wan nasri da taimako zan taimaka muku fa innal ma'unata biqadri al mu'una domin kuwa taimako yana zuwa wa mutum ne daidai gwargwadon wahalar da aka dora masa al mu'una shine wahalar da aka dora maka nauyi yawa al mu'natu yawa nauyi responsibility to al mu'una kuma taimako to taimako mutum yana samun gwargwadon irin nauyin da aka dora masa haka in responsibility ka karami ne dan abin da kake nema na taimako a gun Allah dan karami ne ko ba haka bane ko harkar shugabanci kaga mai shugabanci local government aikin sa bai kai na gwamna ba ko yawa aikin gwamna bai kai na shugaban kasa ba in ka sauko gun sarakuna kuma aikin mai unguwa bai kai na dagaci ba dagaci aikin sa bai kai hakimi ba hakimi aikin sa bai kai na sarki ba ko yawa to haka abin ke gwargwadon abin da aka dora maka kaga yanzu mai gida a gidansa shi kadai daga cikin sai iyalansa aikin ta bai kai na mai kula da yan layin su ba gaba daya ko mai unguwar wato area su kun je fahimci zancen haka misalin yake yawa da haka gwargwadon taimakon da zaka samu shine gwargwadon irin abin da aka dora maka to su waɗannan haka Allah ta'ala ya dora musu sune jagorori akan kabilun su to Allah ta'ala yace ina tare da ku zan taimaka muku thumma dhakara ma wasaqahum alayhi sannan sai ya ambaci alƙawarin da yake da su alƙawarin gashi yace la in aqamtumus salata in kuka tsaye da sallah zahiran wa batinan zahiri da batin bil itiyani bima yalzamu kuka aikata abin da ya kama ku aikata wa yanbaghi fiha da kuma abin da ya kamata fiha a cikin sallar wal mudawamatu ala zalika ku dawwama kuma akan yin sallar da haka an gane wa ataytumuz zakata kuma kuka bada zakka li mustahiqiha ga waɗanda suka cancance ta wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina jami'ihim. Kun ga wannan yana cikin babban aiki, shi yasa aka fito da shi kuru-kuru. Yana daga cikin trend da hali da ɗabi'a da ta'ada ta Banu Isra'ila, rena annabawa. Rena annabawa, shi yasa aka kawo wannan maganar ta wa'azzantumuhum, aka ƙarfafe ta cewa dole ne annabawa ku ƙarfafe su. Babu mutanen da suka kashe annabawa a tarihi irin Banu Isra'ila. Ko littafansu kuke karantawa, generally za ka ga irin yadda maganganun da suke yi wa annabawansu na reni, kai Ubangiji subhanahu wata'ala shi kansa, yadda Banu Isra'ila suke masa magana, dan suna yin magana da shi kamar wani babansu ne. Dan akwai wata aqida wannan ta abin da ya shafi wannan kasar Yahudu da sauransu, cewa Allah ta'ala kamar miji ne, kasar Isra'ila ita ce matarsa, su kuma Banu Isra'ila su ne 'ya'yan. Haka suke ɗaukar wannan abu, duk da ba yadda Kirista suka ɗauka ba, to amma wannan wata aqida ce da su ma suke ɗaukarta, suke amfani da ita. Suna jin kawai ƙasa tasu ce duk abin da suka dama za su yi. So in Allah ya ce ku yi kaza, sai kawai su iya ce masa su ba haka suke so ba, su ba sa so. Kun ga dai gashi da Alƙur'ani Allah ya bamu labarin ilimi, to haka ɗabi'ar su take har yau ɗin nan. Yawwa, don haka su renin annabawa da yawan kisan annabawa da suke yi, shi yasa Allah ya yi zancen wa'azzartumuhum, domin su ƙarfafe su. Kuma sannan sai aka fito da shi ƙuru-ƙuru, wa amantum bi rusuli, ku yi imani da manzannina. Yawwa, shi yasa kun ga annabinsu, manzansu na ƙarshe da aka turo a cikinsu shi ne annabi Isa. Me suka yi masa? Ƙoƙarin kashe shi suka yi. Allah ne ba mu labari cewa ba su kashe shi ba, amma su sun yi ƙoƙarin kashe shi. Allah ta'ala ya kyauta. Wa amantum bi rusuli jami'ihim alladhina ufaddiluhum, ko a'a alladhina afdaluhum wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, kuma kuka yi imani da manzannina wanda shugabansu kuma mafificinsu, mafi kamala a cikinsu shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To don haka an yi yarjejeniya da su. Daga cikin alkawarin da Allah ya ɗauka da Banu Isra'ila shi ne in annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fito, Allah ya aiko shi, to su yi imani da shi. Kaga kafircewarsu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam warware wancan alkawari ne tsakaninsu da Allah. Ana ganewa? Yawwa, wa'azzamtumuhum, kuma ku ƙarfafe su, ku girmama su, ku yi musu da'a, shi ne ai azzamtumuhum. Yawwa, nan iya wannan fasara shi malam ya ɗauka. Yawwa, amma waɗancan duk suna shigowa da ƙarfafa, da ba da kariya, da kuma girmamawa. Yawwa, da taimako. Wa'addaitum ma yajibu lahum, kuma kun ba su abin da ya wajaba na haƙƙi gare su, min al-ihtirami wa ta'ati, na girmamawa da da'a. Wa aqrabtumullaha qarban hasanan, kuka baiwa Allah rance mai kyau, wa huwa as-sadaqatu wal ihsanu as-sadiru 'ani as-sidqi wal ikhlas, shine ku bada sadaka kuma da kyautatawa wadda ta fito a aka aikata ta da gaske, bisa gaskiya da kuma ikhlasi. Wa tayyibil maktabi, kuma an bada ita ne daga amfanin da yake na halal, wato kuɗin da aka samu aka tara na halal shi ne tsibil maksabi, wato an same shi ta hanya mai tsarki. Fa idza qumtum bidhalika, to in kun aikata wannan, Allah ya ce la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, to nayi alƙawarin ni ma na rantsi ku duba ku gani. Allah ta'ala ko bai rantse ba, in ya ce in kai kaza zai yi kaza, ai girmansa ya fi ƙarfin a ce ya saba. Inna Allaha la yukhliful mi'ad, to amma yazo Allah da girmansa ya yi maka rantsuwa, amma kai ka tsaya kana sakaci, ba ka ma yadda da Allah ɗin ba, maganar tasa ma kana kokonto, alƙawuran ka ƙi ɗauka, ka ƙi yin rayuwa yadda Allah ya ce ka yi, to za ka yi tsammanin za ka samu kyakkyawan sakamako daga wurin Allah. Shi fa ya yi rantsuwa ba zai saɓa maka ba. La ukaffiranna ankum, wallahi zan kankare muku sayyi'atikum. Allah Allah da iko yake Allah da rahama yake Allah da tausayi yake Allah da jin kai yake Allah da karfin mulki yake shine fa yake so mu din mu samu alheri shi yafi mu tausayin kanmu shine yake so ya kyautata mana amma yake rantsuwa cewa mu yi abin da yake in muka yi wallahi aiki mu ba zai tozarta ba kuma kuskuren ma da yake cikin abin da muka aikata duk zai yafe shi kamar shike rarrashin mu zo mu shiga aljanna ko ba haka zancen yake bane kamar shike rarrashin mu kutaho 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 kuma da mu ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata tausayin da Allah yake mana wallahi yafi tausayin da uwa take wa danta danta yadda uwa ba ta san danta ya shiga wuta ba za ta dauke shi ta jefa wuta ba kullun dai muna wannan labarin mu kawo wannan hadisin mata da ta dauki danta bayan ta sha wahalar samu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna tsammanin matan nan yadda ta dauki dan nan nata za ta jefa shi a wuta aka ce ba za ta jefa ba sai ce to wallahi tausayin da Allah yake da rahama da jin kan da yake wa bayinsa yafi na wannan matar da take wa danta don haka wallahi in kaga ka shiga wutar jahannama kai ne ka bude wa kanka kofa ba dai ka ce wai Allah bai tausaya maka ba duk aikin da ka aikata na alheri komai kankanta sa wallahi Allah ba zai zalunce ka ba sai an zakulo shi sai an fito da shi in dai kai da kikkiawan niyya sai an nuna ma an ce gashi an rubuta je a shiga aljanna saboda wannan kuma duk mummunan aikin da kai shi ma haka za a fito da shi ba inda zaka boye wani abu sai an fito ma da shi an nuna kai ne kai in an ga dama a ce zo ka wuce laifinka bai isa a ce saboda kai sai an tsaya ana wani dubur-dubur ba wuce kawai je ka an yafe kai in wa waye kai wani irin zunubi kai wanda bai kai a yafe maka ba halin girma irin na Ubangiji yafi karfin a ce ga wani zunubinsa ya gawurta har zai zo yana cewa Ubangiji nayi laifin da yafi karfin a gafarta babu wannan dan adam din da zai zo ya ce wa Allah ya Allah ni zunubin nawa yafi karfin ka ba za ka iya gafarta shi ba babu duk zunubin da kai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ta haka ajewa Allah da karfin zuciya ajewa Allah da kuma wato samun nutsuwa cewa zai bada lada ajewa Allah cewa zai gafara ga irin rantsuwar da wannan rantsuwa ta isa ta nuna maka Allah ba da wasa yake ba la ukaffiranna wallahi zan kankare muku sayyi'atikum miyagun ayyukanku wala udkhilannakum kuma wallahi na rantsi sai na shigar da ku jannatin gidajen aljanna ga siffar gidan aljanna tajri min tahtiha al-anharu qoramu na gudana a karkashin wadannan gidaje fa jama'a lahum baina usulil mahbubi bil jannati kunga anan ya hada musu samuwar abinda ake so a samu shine janna wama fiha da abinda ke cikin ta minan na'imi na wato abubuwan ni'imomi wanda fa'il makruhi ya hada musu kuma da tunkuɗe musu mummunan abu da suke ƙi bi takthiri sayyi'ati shine akan kare musu zunubansu wa daf'i ma yatarattabu alaiha da tunkuɗe musu abin da yake hauhawa yake jeruwa akan aikata waɗannan miyagun ayyuka min al-uqubati na sakamako da yake biyowa baya duk sai a ce ku je an yafe muku ku gafa jama'a daga cikin abubuwan da Allah ya alƙawari zai kankare su amma in an tuba hadda kafirci ba ce hadda kafirci in an tuba in mutum bai mutu ba ya daina kafirci ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya ceje ka kuma wani bonus da ba za ka taba samun sa ba sai a musulunci kun san bonus ne kuna san bonus yau a musulunci ne idan kai shekara da shekaru kana kafirci to idan ka zo ka musulunta duk abin da ya wuce na baya duk an manta da shi ba abin da za a dauko in banda ba su sukan ka da ka karba na hannun mutane sai ka mayar musu kayan su amma duk abin da yake haƙin Allah ne daga ranar ka zama sabon mutum. Yanzu ku duba ba girman kafirci, amma Allah ya yafe shi. Wace irin gafara ce wannan? Ta fi ƙarfin yadda za ka iya suranta ta. Amma kai wajen mu'amalarka da ɗan uwanka, sai a samu wata rana wai ka buɗe baki ka ce, in dai wani ne to ni tsakanina da shi har abada, ba ni ba shi, ba zan saurari komai a gunsa ba, ba zan masa abuwa ba, tsakanina da shi Allah ya isa har mu mutu. Haba bawan Allah, ba abin da ka mallaka fa, ba ka da ikon komai, ba ka da wuta, ba ka da aljanna, ba ka gafara, ba ka rahama, ba ka komai, ba abin da yake hannunka. Duk abin da ka gani a hannunka aro aka baka. Ina kai ina irin wannan zancen, amma ka duba ƙarfin yadda wannan zance yake fitowa daga wanda ya isa ya yi shi, wanda haka ya kamata mu kalli girman Allah ta'ala, cewa alƙawuransa ba na wasa ba ne, yana ɗaukar su da muhimmanci. To amma koya aka yi, in an tuba an koma zuwa gare shi, yana karɓar tuba kuma yana afuwa kuma yana yafewa. Muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana. To sai ce faman kafara ba'da zalika al'ahd, duk wanda ya kafirce bayan wannan alƙawari, wal mithaq al mu'akkad, wanda aka karfafe shi bil aymani, da rantsa-rantsa iri-iri, wal iltizamati. Ka gani sai da malam ya faɗi wannan zance, wani abin nake karfafawa, wani irin alƙawari ne da aka karɓe shi bil aymani, da rantsa-rantsa da Allah ya yi a ciki, rantsuwa, wala kad, tun daga can aka faro. Ko aka zo la ukaffiranna, ko sannan wala udkhilannaku, duk wannan abun rantsa-rantsa ne a ciki, wala iltizamati, da ɗaukar nauyi, yawa assurances, na ɗauki nauyin zan muku kaza, zan muku kaza, zan muku kaza. Al-maqrun bit-targhib, wanda aka kwatanta aka gwama shi da kwaɗaitarwa, bi zikri thawabihi, ta hanyar a faɗa maka abin da zai kwaɗaitar da kai, ga sakamakon nan, ga ladan nan, shine a shigar da kai aljanna kuma ka zauna a ciki har abada. To duk wanda ya kafirce wannan alƙawarin da aka ƙarfafa da wannan irin abubuwan ƙarfafa, to haƙiƙa faqad dalla sawa as-sabil, ya bata daga tsakiyar hanya, ya karkace, ya shiga daji, ya fantsama, ya rikice, ya hausune, ya doshi inda babu wurin billewa. Allah ta'ala ya kyauta, ai an amdin wa ilmin, yawa wanda ya ayyai kama wato ka faqad dalla, ya bata ne da gangan. Duk wanda ya kafirce ya ki cika wannan alƙawari, to ya bata ne da gangan. Haba, ai dole a ce da gangan, saboda ya mutum zai ji irin wannan alƙawari mai ƙarfi, sannan kuma ya tsammanin ba za a yi masa afuwa ba? Ai zai tsammanin za a yi masa afuwa. Don haka duk mutumin da ya bari aka sa shi a wuta, to haƙiƙa shi ya zaɓi ya shigar da kansa wuta. An farji abin? Ya zaɓa saboda ya ƙi bin abin da aka ce ya bi. To ai an amdin, da gangan, wa ilmin, kuma da sani. Fa yastahiqqu ma yastahiqquhu dhalluna, don haka ya cancanci abinda batattu suka cancanta, min hirmani thawabi, na ahana sulada, wa husulil iqabi, kuma su samu uquba da za ta shafe su. An fahimci wannan insha Allah? Yawwa. To sai Allah ta'ala ya ce fa bima naqdihi, na'am, mun yi ai akan fassarar wannan din. Aya ta 13 a ƙarƙashinta ne aka yi wannan tafsiri, shi yasa za mu karanto fassarar ta sai kuma mu dawo nan. Allah ta'ala ya ce fabima naqdihi, fabima ma ɗin nan masdariya ce, yawwa, fabima naqdihi, mun karanta ta a baya suratul nisa'i ƙarshe ko, yawwa, masdariya ma'ana a fabi naqdihi, ko فبما نقضهم ميثاقهم, يوا اي saboda kasancewa, فبما انهم نقضوا ميثاقهم, saboda kasancewar sun warware alƙawarin nan nasu, لعناهم mun tsine musu inji Allah
to kaji kuma yawa
duk gafarar can da aka ce akwai to kuma ka san akwai fa hukuma
eh
idan ka ki kai ta wurin kai an kafirce an warware alkawari to ga abin da zai samu mutum fa bima naqbihi mithaqahum ai saboda warware alkawarin da suka yi la'annahum to mun tsine musu inji Allah waj'alna qulubahum qasiyatan kuma muka sanya zukatan su suka kaikashe aka ba su kaikasattu kaikasattu wato zukata yuharrifuna alkalima an mawadhihi to kuduba siffar aikin da suka aikata suke cancantar wancan kuma wannan wallahi yana cikin abraz aikin yahudawa shine ne yuharrifuna alkalima an mawadhihi suna jirkita magana daga mahallinka yana cikin babban aikin da yahudu suka yi shine birkita littafin Allah da canza masa ma'ana da fito da littattafai daban-daban da suka yi watsi da asalin littafin at-taura da aka basu suka bi waɗancan littafan suka yi watsi da at-taura suka rubuta littafai daban-daban midrashat suka rubuta mishnayat ko mishnayot suka zo suka rubuta talmud duk suka yi watsi da at-taurar asali a ciki in kaga irin tawili da juya zance da ake yi abinda Allah ya faɗa a canza masa wuri babu inda zaka ga wannan abun ya fito masilan amamaka in kana karantawa irin a cikin littafin talmud yawa duk abin da Allah ya faɗa na halin su yana nan kurku zaka gani Allah ya faɗi abu su za su dauko abun kuma sai su canza masa ma'ana duk abin da yake akwai na kasa ma ga Allah su dangana wa Allah na kasa inna Allah faqirun wa nahnu aghniya dinnan duk yana nan a cikin sun faɗa Allah ta'ala ya kyauta to duk irin wannan abu abinda aka dora musu sai su juya su koma su faɗo wani abu daban in an ce su ce hiqatu ko naghfir lakum khata'ayakum sai su faɗo wani abu daban duk abinda aka ce ku yi kaza sai su ki an ce ku shiga da rarrafe ko da kanku yana ƙasa sai sujjadan shine ma'ana kai yana ƙasa ai shine yawa sai su ki sai su shiga a kwance ko makamancin wannan su kawai suna da dabi'ar duk abinda aka ce su yi su ce ba haka suke so ba su yadda suke so za su wannan dabi'a ce ta su banu Isra'ila Allah ta'ala ya tsare ga sunan sun fitu ne duniya ko ba haka bane Allah ya kyauta to shine yake cewa wannan su habban mimma dhukiru bihi suka manta wani rabo na abin da aka gargade su aka fadakar da su aka tuna musu wala tazalu tattaliu ala qa'inatin minhum har abada ba za ka gushe ba kana samun mai gari a cikin su la ilaha illa haka Allah ya ce wala tazalu ba za ka gushe ba tattaliu ala qa'inatin minhum kana samun yaudara daga gare su in dai za ku yi wani abu da banu Isra'ila to za su yaudare ka wannan dabi'a ce sananniya a cikin su ana samun gauro haka ne abin ana samun wani abin da ba haka ba ko nan da can a samu mutum ɗaya biyu haka a samu kaɗan wa min ahli alkitabi man anta amanhu biqintari yu'addihi ilayka wa minhum man anta amanhu bidinari la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'iman a cikin su akwai wadanda in ka bashi ajiyar dukiya mai yawa ba zai musu ba ba zai yaudara ba haka zai dawo ma da ita amma a cikin su wannan yana nuna maka akwai mutanen kirki sannan a cikin su din akwai wanda dinare daya in ka bashi ba wai kintsari mai yawa ba dinare kawai zai iya koyewa sai shi ne ba wani abu shi baka bashi komai ba haka dabi'a su take to wannan shine halin nasu wala tazalu ba za ka gushe ba tattali'u kana leke kana hange kana tsinkaye shine tattali'u kana tsinkayar mene qa'inatin minhum ala qa'inatin minhum wani halin yaudara daga gare su illa qalilan minhum ka gani ashe akwai qalil din yawa sai kadan daga cikin su a karshe inda kai ne mai magana da kai ne mai magana ka fadi irin wannan halayen sun warware alƙawari sun yi kaza mai yaudara ne mafi yawan su me zaka bada umarni a yi kada ka daga hannu ko kada ka daga musu kafa sai kawai kai fatattake su to amma Allah ba haka ba sai sai fa'fu an Allah haka yake ba yadda emotions din mu suke yi sai sa muke san daliban ilimi dan Allah ku sauka daga harkar bin emotion ku dawo bin shari'a yadda Allah yake san ayi addinin nan da tallansa da da'awarsa da mai haka za a yi a ci nasara ba yadda zuciyar mu take so ban an bata mana rai mu yi zagi mu ci mutunci mu ce ai muna bada kariya ga addini an fahimta ba haka ba sauko kasa ka gani wanda zai wa Allah irin wannan rashin kunyar sai kuma Allah ce fa'fu anhu ake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai musu afuwa wasfah kai rangwame fa'fu anhum kai musu afuwa wasfah kai rangwame inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wasu malaman suka ce wannan ishara ce zuwa ga wancin ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum id hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum wanda muka yi magana jiya ko da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ahlul kitabin yahudawa suka suka yi shirin su turo masa dutse su kashe su su kashe shi kun ga ai Allah ya tuna masa wannan ni'ima to sai aka gaya masa kuma halin su to dama can fa ga yadda Allah ya karbi alƙawari a gunsu ga halin su sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza an musu alƙawari in sun yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma duk da haka suka warware alƙawarin sai aka tsini musu akai kaza akai kaza akai kaza aka tuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin su sai kuma aka ce fa'fu an kai musu afuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko kaga ai har akai wannan abun ba korar su yayi daga Madina ba an fahimci abu sai daga baya zamanin Umar aka fidda su amma inda ba dan haka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano wannan shirin za su kashe shi ai ba dan wannan fa'fu anhum wasfah din ba da sai ya dau mataki an gane wannan kun ga wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin addinin Allah yake yi yadda Allah yake yayi haka yake yi shi ma ba emotion din sa yake bi ba shi yasa in ransa ya baci zai wani abu sai Allah ce a'a in ya dau wani mataki yayi afuwa ga wanda bai cancanta ai masa afuwa ba sai Allah ce a'a in ya bada izini ga wanda ba a bashi izinin ya bashi ba sai ce afallahu anka lima azinta lahu ko ba haka bane duk waɗannan abubuwan saboda ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa mai biyayya ne ga shari'ar Allah ta'ala lokacin ya dare minti daya tayyib insha Allah za mu tsaya to insha Allah ma ga gobe sai mu karanta sharhin da malam yayi inda yace fa ka annahu qila laita shi'ri ko ma la fa'alu yawwa to Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kada ya hada mu da halayen yahudawa Allah ya tsare mu daga sharrin su makirce-makircen da suke wa duniya da dan adam baki daya da musulmi musamman ya Allah muna roƙonka Allah ka mai da sharrin su kansu Allah ka durƙushe su Allah ka sa a manta da su a tarihi ya Allah muna roƙonka ya Allah ya Allah ya Allah waɗannan mutane masu damun mutane a duniya ya Allah ka kawo ƙarshen su Allah ta'ala ya kyauta وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan yana cewa malam ko ya halatta mutum ya rinka kunna radio ko kallon waya na fina-finai a masallaci la hawla wala quwwata illa billah idan bai halatta ba ina roƙon malam dan Allah ya ja hankalin masu wannan dabi'ar su ji tsoron Allah su ga alfarmar masallaci su daina ai ka riga kai wa ka riga kai a hakika akwai takeici wato mutum ya rika kallon fina-finai ko aina yake ko abin daki an gani yawa ba halin mutanen kirki to amma kuma mutum ya dauko wannan kazantar ya kawo ta masallaci mutanen da a cikin su akwai wanda baya sallah baya azumi bai yadda da Allah ba ma koda yana magana da Hausa ba abin da ya dame su la addini la tarbiyya ba abin da suke banda lalata tarbiyyar mutane kuma ka dauko shi ka zo masallaci haba bawon Allah ai baka kyauta ba yanzu dan Allah in wani shiga kan ka kifar ka da kake kwana to ban sani ba ko mai aure ne ko mara aure a ce ya shiga shagon ka ko ɗakin ku da kake kwana ya hau kan ka kifar ka ya fitsari dan Allah me zai raba ku to kuma ka dauko kazanta ka kawo ɗakin Allah ai baka kyauta ba baka kyauta ba wallahi ba fitsari ko bayan gida ba a je ai ma aka kifa ko takawa aka yi wani ya sa ya wanke kafarsa tsaf in ya dora kafarsa akan inda kake sa kanka akan fulanka sai ranka ya baci ko ba haka bane to amma ka dauko wannan kazantar ka zo da ita masallaci gaskiya ba ka da kirki wani shine akalla abin da za a faɗa Allah ta'ala ya yafe maka kuma Allah ta'ala din mai wannan hali Allah kinsa shi ya sa ya daina sannan wannan kuma yace malam menene hukuncin rubutun nasa dai wani iri hukuncin masturbation yake tambaya akai addini cewa ya yatsu a tsakanin samari to Allah dai kyauta ana tambaya akan halayen kirki akan abubuwa fahimta mai kyau da sauransu amma sai tambayoyi akan wannan abu alama ce ta samari an shagala an shiga duniya kun ga shagala da kalle-kallen nan babu kofar da ba zai buɗe kalle-kallen nan da reels din da TikTok da sauran hanyoyin nan hanyoyi duk bai gasa da wanda dan adam ma zai yi da kansa ya bada umarni ya bada hoto da AI ai masa kaza ai masa video da audio da picture duk gasu nan kalle-kallen nan fa sune sababin duk wannan mummunan halayen da muke ciki shi zai sa kullun sha'awa ce ta dagawa mutum yana irin waɗannan ayyuka wannan abun a zance mafi inganci na malamai haramu ne yawwa wanda zai ce maka yana da halaki yana cikin faman nibtagha wara zalika duk inda kaje ba za ka sashi a cikin wancan wanda ba zalikan ba wai ba za ka sashi a cikin wannan zalikan ba zalikan nan abu biyu ne matar ka ta aure ko kuma mulkin yamin abinda ka mallaka shine baiwa ku yanga to in ko baka da aure abin da yake wajibin ka shine kai hakuri kuma hakurin nan zaka samu ladi a kansa dan Allah ku daina kalle-kallen pornography din nan da kallon tsareshin nan babu abin da zai ma amfani ka kashe kudin ka na data ka kashe lokacin ka ka kalli zunubi idan ka ya saba da kallon abin da Allah baya so bai yarda da shi ba baka kyauta wa kanka ba kuma ka rufe kofa ba mai ganin ka ba kowa baka so ya ganka baka san kannanka su ganka baka san matan gidanku su ganka baka san in kana da aure baka san matarka ta ganka ka kulle kofa amma baka damu ba Allah ya ganka shi Allah baka tsoron ka ji kunyarsa shi baya cikin waɗanda zaka hankalinka zai tashi in yana kallonka ai baka kyauta ba shi ma ka ji tsoron man cewa shi fa yana kallonka yanzu a ce ka bar masa yana kallon wannan abin haba bawan Allah ba a kyauta ba don haka don girman Allah samari ku yi wa kanku faɗa ku rubu da wannan abin ku yi haƙuri Allah zai kawo hanyar aure Allah zai kawo sababinsa Allah zai buɗe Allah kuma zai ɗaukaka daraja duk abin da ka nema ka rasa a gun Allah ka koma gunsa ka roƙe shi Allah zai baka amma an ba haka ba waɗannan ɗabi'un za su jawo mana da masturbation ɗin ne zinace-zinace da luwaɗi a cikin harkar 'yan mata ba su da aiki su ma sai waɗannan abubuwa musamman 'yan mata yanzu ba zuwa gun karatu ba ilmantarwa ba komai suna nan sai yawo a gari daga masu talla sai 'yan makaranta an zo hutu sai 'yan jami'a ba abinda suke dama kai harkar wayannan kuma a cikin tunda ba san komai ba wata bata iya karanta alqur'anin ba ba a tura ta gun karatun qur'anin ba ba ruwanta sai wannan exchanges din tsakaninta da samari a turo mata wannan ta gani a turo mata wannan ta gani hankali ya tashi sai a ce ina zamu hadu shikenan kuma karshen labari shi dan Allah ku daina wannan abu dan amfanin kanku ba fadin amfanin wani ba yawa Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya tsare mu daga wannan miyagun halaye Allah kuma ya sa albarka ga ƴaƴan mu Allah ya tsare su duk inda suke Allah ya dora su akan tafarki madaidaici duk inda suka buya babu mai ganin su sai Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare su Allah ka kawo abin da zai dauke hankalin su daga waɗannan al'amura masu karatu a cikin su Allah ka sa karatun nan ya shagaltar da su ya zama ba su da lokacin da za su shiga harkar saban Allah ya Allah ka gafarta mana Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa Allah ka lillibe mana abinda ba a sani ba na halayen mu sai kai kadai ka sani ya Allah ka lillibe shi Allah ka yafe mana Allah kai mana afuwa Allah ka maida mu kan tafarki madaidaici Allah muna roƙonka Allah ka bamu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da duniya baki da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله